Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 27 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
Amurka za ta bada ƙarin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine, a cewar wasu jami'an Amurka. Ana sa ran agajin zai kunshi ƙarin motoci masu sulke na striker guda 55. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya cicciki waɗanda suka shirya tawayen mayakan Wagner, inda ya kira su masu cin amana. China ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci, wanda ya zama babban ƙalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekaru 23.
Kajin labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa sojojin Najeriya sun gano wani wuri da ake yin jarirai ana sayar da su akan iyakar Najeriya da Kamaru.
Rundunar mu ta sojoji da kuma rundunar kwararru hadima da rundunar tsaro ta farin kaya ta DSS, mu ne muka yi nasarar kamo waɗannan mutane mata 17 da kuma maza guda 7.
Haka zalika, a cikin shirin za ku ji fashin baki da Farfesa Bello Muhammad Bada na jami'ar Jamfodiyo a Sokoto ya yi akan kamo ludayin sabuwar gwamnatin Najeriya.
Hakika ne muna zaton wuta makera, ba a same ta ba, aka same ta a Masaka. Waɗannan abubuwa da ya yi farkon nan ba mu zaci haka zashi yanzu ba, ba mu azashi na iyansu haka ba.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Amurka za ta bada ƙarin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine, kamar yadda wasu jami'an Amurka uku suka faɗa wa muryar Amurka. Ana sa ran agajin zai kunshi ƙarin motoci masu sulke na striker guda 55 da kuma motocin Bradley. Ɗaya daga cikin jami'an da ya yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin a sa kai sunansa gabanin sanarwar bada agajin a yau Talata, ya ce sabon tallafin ya kuma haɗa da makaman kariyar makamai masu linzami tare da rokokin yaƙi. Wani jami'in shi ma da ya nemi a sa kai sunansa ya faɗa wa muryar Amurka cewa agajin zai bai wa Ukraine makaman Bangalore da yawa. Rudanin da ya faru a Rasha a ƙarshen mako bai nuna alamun ya kawo sauyi a fagen daga ba a lokacin tawayen. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya cicciki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner, inda ya kira su masu cin amana. Shugaban na Rasha ya ce waɗanda suka shirya tawayen sun yi wa jama'arsa ƙarya, sun kuma janyo musu mutuwa da harbe-harbe da sasu harba 'yan uwansu, da yake magana akan farmakin da mayakan Wagner suka kai a kudancin birnin Rostov, wanda suka kwace na wani ɗan lokaci akan hanyarsu ta zuwa birnin Moscow. Putin ya gayyaci sojojin Wagner da kwamandojinsu, wanda ya kira masu kishin ƙasa don su haɗe da rundunar sojan Rasha ta hanyar shiga ma'aikatar tsaron Rasha ko sauran hukumomin tsaron ƙasar, ya kuma ba su zaɓin ko suna so su koma ga iyalansu da abokansu ko kuma su koma Belarus. China ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Rasha bayan boran da aka yi na wani ɗan lokaci, wanda ya zama wani babban ƙalubale ga mulkin shugaba Vladimir Putin na tsawon shekaru 23. Duk da haka, masu sharhi sun ce tawayen da bai daɗe ba ya bayyana rikicin da ke tsakanin manyan shugabannin siyasa da na sojan Rasha da kuma tsarin bin umarnin manyan jami'an Putin. Sun ƙara da cewa ta yiwu hakan ba kawai ya nuna yiwuwar shan kayan Rasha a yakin Ukraine ba, ya kuma gwada iyakar dangantakar da ke tsakanin Beijing da Moscow. A cikin wata sanarwa da yammacin ranar Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da yunkurin juyin mulkin da kungiyar mayakan Wagner ta yi a ranar Asabar a matsayin wani rikicin cikin gida na Rasha. Sanarwar ta ƙara da cewa a matsayin makwabciyar Rasha kuma babbar ƙasar hulɗar haɗin gwiwa don samar da samun tsari mai kyau, China tana goyon bayan Rasha wajen kiyaye zaman lafiya a ƙasar.
To kanin labaran kenan aka je daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran. Amma kafin nan rundunar sojin Najeriya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar ta gabatarwa manema labarai da mutane 26 mata 17 da maza 7 da jarirai 2 da ake zargin su cewa suna safaran jariran da matan suke haifawa suna sayar da su akan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru da ke yankin Balele a karamar hukumar Maiha ta da ke jihar Adamawa. Ga dai Lado Salisu Garba da ƙarin bayani.
Gidan da aka kama dai an kama shi ne a iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru da ke yankin Bilil a garamar hukumar Maiha a jihar Adamawan. Inda aka kama mata 17 da kuma maza 7 da ake zargin ana ba su ciki su haihu daga bisani kuwa dauki jariran a saida su. Al'amarin da ya sanya rundunar sojojin Najeriya reshen jihar Adamawa da haɗin gwiwar rundunar tsaro na farin kaya wato DSS aka yi wa yankin Dirar Mikiya da sanyin safiya. Kamar dai yadda Major General Muhammad Jibril Gambo da ke zama shugaban na sojojin bataliya na 33 a jihar Adamawa ya yi bayani yayin da suke gabatarwa yan jaridu waɗannan mutanen da aka kama. Rundunarmu ta sojoji da kuma rundunar kwararru haɗuwa da rundunar tsaro ta farin kaya ta DSS mu ne muka yi nasarar kamo waɗannan mutanen mata 17 da kuma maza 7 a cikin waɗanda muka kama da ake ba su ciki kuma suke haihuwa ake safarar jariran. Rundunar haɗin gwiwa kuwa ta kama su ne a iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru da ke yankin Belel a karamar hukumar Maiha da ke jihar Adamawa. Cikin matan akwai na jihar Gombe da kuma jihar Taraba da ma jihar ta Adamawa. A bangaren wadanda ake zargin kuwa biyu daga ciki dai sun iya sun yi jawabi kamar dai yadda daya daga cikin matan dai da ta fito daga yankin Gombe wadda ta ce to shi ma Gambo Musa da ke zama daga cikin daya daga cikin waɗanda aka kama cikin maza wanda ya ce
ya tashi da sa suna ga an zagaye mu jama'a kasuwanci ga tsata mai biyar inda
a cikin matan da aka kamo guda 17 akwai guda biyu da suke rike da jarirai sabbin haihuwa daya jaririn an haife shi kwanan sa 9 daya kuma satin sa 4 to koyaya za a yi da su a wannan barikin sojoji na jihar Adamawa. Major General Jibril Gambo ya kara da cewa yanzu haka dai mun kawo su nan harkutan rundunar sojojin da ke bataliya ta 33 da ke nan jihar Adamawa domin mu tantance su. Daga bisani kuwa mu tura su ga rundunar tsaro ta farin kaya wato DSS. Zan yi amfani da wannan damar in yi kira ga iyayen yara mata da maza da su sake mai da hankali su baza kaimi domin gudanar da tarbiyyar ƴaƴansu ta hanya madaidaiciya. Rundunar sojojin dai ta gabatar da ababen da ta kama a cikin wannan gidan da ake zargi ana safaran jarirai dake iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru a yankin Belel dake karamar hukumar Maiha a jihar Adamawa. Sun hada da kayan sauti da suke amfani da shi sai kuma magungunan mura da na zazzabin malaria da kuma kayayyakin mata hade da jakukkuna na kaya. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Kasashen Netherlands da Belgium sun shiga cikin wata tawagar bincike ta ƙasa da ƙasa dangane da cin zarafin tsirarin 'yan ƙabilar Yazidi da ke Siriya da Iraki a cewar hukumar shari'ar tarayyar Turai ta Eurojust a jiya Litinin. Faransa da Sweden ne suka kaddamar da tawagar binciken haɗin gwiwar a watan Oktoban shekarar 2021 kuma ta samu goyon bayan hukumar shari'ar tarayyar Turai wadda ke birnin Hague. Don ganowa tare da kuma gurfanar da masu tsauran ra'ayi na kasashen waje da suka kai hari akan 'yan Yazidi a lokacin rikicin Siriya da Iraki. Hukumar Eurojust ta ce aikin haɗin gwiwar ya kawo ci gaba kamar a Faransa an bayyana wani ɗan Yazidi da wasu ma'aurata 'yan Faransa masu tsauran ra'ayi suka kashe shi. Wannan sakamakon ya sa aka kai ga ƙara tuhume-tuhumen kisan ƙari dangi da cin zarafin bil'adama a cikin binciken da ake yi. Rundunar sojan Pakistan ta bayyana cewa sama da mutane 100 ne ake tuhuma a kotun soja bisa zargin su da hannu a mummunar zanga-zangar da aka yi a fadin kasar a watan da ya gabata sakamakon kama tsohon Prime Minister kasar Imran Khan. Wannan na zuwa ne duk da kakkausar suka da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na gida da ƙetare ke yi wa gwamnatin Prime Minister kasar Shabazz Sharif game da ci gaba da gudanar da shari'ar soja a kan farar hula galibi 'yan jam'iyyar adawa ta PTI ta Imran Khan. Kakakin rundunar sojan kasar Manjo General Ahmed Sharif Chaudhry ya faɗa a wani taron manema labarai da aka nuna a talabijin na kasar cewa waɗanda ake yi wa shari'a a kotunan soja ana zargin su da hannu a kai hare-hare a kan cibiyoyin tsaro a lokacin zanga-zangar ranar 9 ga watan Mayu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Yayin da sabuwar gwamnatin Najeriya a jagorancin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke daukan matakan shirya ayyukanta, masana da dama ne ke tsokaci akan matakan da take dauka musamman akan kora da kuma tsare tsohon gwamnan babban bankin tarayya Godwin Emefiele da kuma shugaban hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a kasar Abdulrasheed Bawa. Abokin aiki mu Murtala Faruk Sanyin na ya tuntuɓi Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Danfodiyo da ke Sokoto ko ya yake kallon wannan matakan da Tinubu ke dauka musamman idan ya kwatanta da tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari wadda ta yi wa talakawan kasar alkawarin inganta tattalin arziki da tsaro da ma yaki da cin hanci da rashawa.
Shugaba Muhammadu Buhari waccan gwamnati da ta wuce haƙiƙani ba dan siyasa bane kuma bai kware a wannan fanni ba. Mutum ne wanda tun da ya fara shiga siyasa mutane har da arewacin Najeriya sun nuna mishi babu wani mai gaskiya cikin shugabannin da sun ka wuce na sojoji a arewacin Najeriya kamata kuma wannan ya shige kai ne. Sannan kuma mutane sun nuna mishi shi kadai ke iya ceto Najeriya da arewacin Najeriya irin hali wanda ta samu kanta kuma wannan ya riga ya shiga kai ne. Sannan mulki da ya taɓa yi na soja wanda aka taɓa yi mishi juyin mulki shi ma wannan tsoro da rashin aminci ya shige shi. Don haka ko da 2015 ta ya shigo zuwa shugabancin Najeriya ya shigo kamar yana ganin shi yana wa 'yan Najeriya ne watan wata alfarma har ya yarda ya shugabancin Najeriya. To wannan shi kuma da ya shigo Bola Tinubu dan siyasa ne ga siyasa irin ta Najeriya kuma wuce Najeriya kadai. Da wuya ka ji an ce maka an yi zaɓe irin ƙasashe irin su Gambia irin su Ghana da makamantansu baka ji sunan shi ba. Don haka to ranar farko ya san abin da yake so. Gogagge ne ga nashi sha'ani na siyasa domin idan kana tunawa shi kadai a shekara ta 2003 cikin gwamnonin AD shi kadai ne ya zan shugaban kasa na wannan lokaci Olusegun Obasanjo bai samu murƙushewa ba amma sauran gwamnoni duka na kasashen Yarbawa ya murƙushe su. To kuma idan kana tunawa da shi aka yi gwagwarmaya a lokacin da Abiola ake ganin da an faɗi sakamakon zaɓe da watakila shi ne ci zaɓe to da aka yi karo nan da shi aka yi don haka to ranar farko shi ya sa abin da yake so. Sannan ya yi ɗan majalisar dattijai ya kuma yi gwamna na jihar Legas wadda kamar ana gani ita ce ta fi kowace jiha yawan jama'a a Najeriya sannan kuma ita ce cibiya ta ƙasa ta sha'ani na kasuwanci. Don haka shi yana ya sa abin da ƙasa ke so ya san shi kai ne abin da yake so. To shi yasa ya zan kamu ludayensu ya bambanta ƙwarai da gaske. Haƙiƙa ne muna zaton wuta maƙera ba a same ta ba aka same ta a masaka. Waɗannan abubuwa da ya yi farkon nan ba mu zaci haka zashin su ba ba mu azashi na iya su haka ba. Sai dai mutane da suka san shi suka san inda an ka fitoma su sun san mulkin da gaske shi shike shi na sha'awar mulkin kuma ya shirya mishi. Akwai bambanci da wanda ke gani alfarma ne ya yi muku in ma har ya karbi mulki.
Yawa to Allah gafarta mallam idan muka dubi bangaren yaki da cin hanci da rashawa
Bola Ahmed Tinubu ya zo ya sauke wannan Abdulrashid Bawa wanda wasu 'yan Najeriya suke ganin kamar ya dauko yaki da cin hanci da rashawa, musamman yaki da wasu gwamnoni da suka sauka da suka saci kudaden jama'a. To sai a bangare daya wasu na ganin cewa shi ma ai bai rasa kashi a bayansa, kasancewar daga shi har mai gidan shi wanda ya daure masa gindi ba, ma'ana ministan shari'a, ana ganin duk ba su tsira ba akan wannan. Hasali ma akwai wasu rahotanni ko kuma wasu labarai da ke yawo a kafafen sada zumunta na irin kadarorin da shi ministan shari'a ya tara, waɗanda ake ganin cewa kamar sun wuce ma fitar hankali, amma shi Abdulrashid Bawa ya yi shiru bai ce komai dangane da shi ba, sai dai ya fuskanci wasu. Iya kake kallon wannan badakala da kuma dambarwa ta shi Abdulrashid Bawa da kuma shi kanshi ministan shari'a da matakin da Bola Ahmed Tinubu ya dauka akan shi?
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da Murtala ya masa. Wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Idan shi kima zai amfani da shawarar da muka bashi a hamdurin nai.
To, mukan abinda muke so ya yi kamar yadda a cikin Abubakar, kare bari a raina arewa.
Kashin Shattima. Ina so in gaya maka ina wato wannan magana ba ta jama'a bane, amma zan yi wani abu da jama'a za su gane.
Jama'a, muna fata kuna nan kalo kamar yadda muke a nan Washington DC. Barkanku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin yaya kuke kallon rawar mataimakin shugaban Najeriya na yanzu Kashin Shattima, wanda kwanakin nan aka ji shi yana neman gafarar mutanen Najeriya musamman musulmi kan wasu kalamansa? Kuna da ƙarfin zuciya cewa Kashin Shattima zai taimakawa Arewa ta samu cigaban da bata samu ba a can baya? Akwai kuma bambancin da za a gani tsakanin yadda wani dan Arewa wato Atiku Abubakar wazirin Adama ya yi a lokacin da yake mataimakin shugaban ƙasa da rawar da shi Kashin Shattima zai taka a nashi matsayin na yanzu? Duk wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan kashi na ƙarshe na muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Alkaya ya shirya mana da manyan bakinsa da suka fito daga jam'iyyu guda hudu manya-manya, wato Buba Galadima, Yunusa Tanko, Salihu Mustapha da kuma Dodo Oroji. To malaman, mu ƙarasa.
Kashin Shattima. To ina so in gaya maka ina wato wannan magana ba ta jama'a bane, amma zan yi wani abu da jama'a za su gane. Yanayin da Obasanjo da Atiku suka yi aiki a tenuwa nasu na farko ya sha bamban da wanda Tinubu za su fara da Kashim Shattima. Shi ma Kashim Shattima yana neman addu'a kar ya tafi da cewa shi shugaban Arewa ne, ya tafi wannan mulki da sanin cewa shi mataimakin shugaban ƙasa ne na Najeriya. Dan in ko yana ji ko baya ji, ware da an fara shafa masa kashin kaji, kada wannan ya shafe shi, mu ma ya shafe mu. Inda giwaye bi suka yi fada, kasancewa ciyawa ce za ta sha wahala.
Dr. Yunusa Tanko, duk wannan kashin Shattima da ya zai tasiri zai yi wannan aikin?
To abinda zan iya yi shi, zan dai faɗa maka abinda mu za mu yi idan Allah ya bamu rago.
Gati baba Amerika.
A sai dai tsoki eh gati baba Amerika. Sai dai su tsoka da darasi da gurin abin da muke so mu yi sai amfani da shi idan suka gaya musu daidai.
Shi yasa ake cewa ma ai shi Tinubu ana ma shakkar yadda yan adawa ke da karfi kamar za su wahala da shi a mulkin sa.
A'a, mu a bisa kan gaskiya ne ai Adama ka san ita gaskiya kwangiri ce. In ka taba ta koya ka taba ta tsara nan eh. To saboda haka mu dawa mun riga mun bawa mu mataimakin shugaban ƙasar mu mun ba shi shawara idan shi cima zai amfani da shawarar da muka bashi alhamdulillah.
Dodo Roji, ka ji tambayar Kashin Shattima, ko da yake kai yi gofu latin ne ban san abuki ba sai da ba baro ne da wani ba san kai.
To mu kan abinda muke so ya yi kamar yadda Atiku Abubakar kare bari a raina arewa, shi kuma cigaban ƙasar in Allah ya ce da shi abinda nake so in ce mishi na farko, muna son kamar yadda aka gyara musu can hanyoyinsu na yammacin ƙasar nan, mu kuma ya dawo nan ya gyara mana
nan. Akacin gajiya Arewa kenan.
Ka gane, yayi kamar yadda aka yi musu
kamar da shugaba Buhari ya ce
eh yayi kin mu ko ya zo ya muna kanan
so kuma kusan da baba sai mun baka dama ba da yake kawai shirgi ne kan
eh to ai ka san shi yasa demokradiyya take da dadi domin kuma ina da kyau kuma kana demokradiyya ka samu mutane su kamanta a gidajen demokradiyya ka san dai daga tashi zaben dan takarar shugaban kasa bayan mun gama primary sai ka san abin da ya faru is public knowledge cewa an ba wa shugaban Muhammadu Buhari dama ya kora ya bada nashi contribution ko kuma kawo dan takarar shugaban kasa amma ya mai da dama mu shi Tinubu ya ce a Tinubu ka kawo wanda zaka yi gidan shi wannan Tinubu zai zabi kashi shi tina a wanda zai yi gidan shi so ya nuna cewa akwai understanding tsakanin su tunda an zauna an yi campaign wasu shekaru da yawa da dama tunda aka fara wannan magana kashi Shetima yana ɗaya daga cikin da suka ce a bai da fawa kudu sannan kuma ya tare da Aswaju ya kai ga cewa shi zai tsaya a nan ba wayan kafa har inda ya ga inda aka ture buzu nagi inda su samu su koma Lagos gaba da su zauna Allah ya ba su
haka
so ina fatina da tauyekinin cewa suna da understanding sosai
tsakanin su da fahimtar juna
sannan kuma ina son dora akan bayanai da injiniya yi na magana ya ce riba major da magana mandira sannan da exploration neman mai da ake yi nan wannan abu ne wanda a shi a sa jami'in bula kuma guda ya mana alkawari don da ni da shi muka je area house aka tambaye shi akan irin wannan tambayoyi ya mana alkawari za a yi kuma in Allah ya so a jami'ance muna tare da shi za mu bi wannan kadin wannan abin mu tabbatar da cewa an yi sannan ƙarshe kuma in son ɗora akan maganan ci akan cewa kada ya yarda kuma mu ba za mu yarda a haɗa shi da taɓa ƙarewa dole ne ya zama cewa akwai good understanding tsakanin sa da taɓa ƙarewa yanda aka masa halalci aka zaɓe shi nan a tabbatar da cewa shi ma kuma ya ba da kason demokradiyya wa arewa ba zai da nuna bambanci na ɓangaranci
ba bari mu rufe da wannan ina ga kai ba sai mun ma ba wa Yunusa Tanko da Dodo Oroji ba domin su suna ganin ma ba a gama shari'a ba ya kamata za ka iya ba wa Bola Tinubu shawara ya yi tafiya da misali ya ɗauki mutanen gwamnatin Buhari ya babba su a yi rigar ba daidai wajen ministoci ko ya kawo wasu sabbin mutane daban
kai Allah ina so in gaya maka magana ɗaya ai Tinubu ba wanda yake min shi bashi
to
mu a labarin da muke da shi kowa ma ya biya shi ya bashi kuɗi ya je campaign saboda ka ya zaɓi mutanen kirki waɗanda za su iya taimaka wa ƙasa su ciyar da ƙasa gaba duk waɗannan mutane ya riga ya biya su
magana ta ta yi to ka gane to kada ya yadda waɗannan da ya ba kuɗi su je su ci mutuncin mutane ko su abin nan ya ce su ne za su shiga da abin nan kan ya yadda fata da mutane manya-manyan mutane arewa
shi ke numu rufin
magana a bayan huda wannan allegation ne wanda yake da girma wanda kuma ba za a iya tabbatar da shi ba akan cewa an biya kowa an yi wannan ba haka siyasa take ba an fita an yi campaign kuma ɗan jami'ar APC da kan shi kanshi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwa ƙarshen vote ex officio kowa ya bada nashi kaso a cikin zaɓen nan
mu kuma da kuma rubuta
kuma ba na kuma ga ai da ga 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 ga
kamar kuma shi in ɗan saka tawagar rakiyar da shugaba ba zuwa da wurin zaka shiga
a ne abin da nake so ya zauna nan Najeriya saboda ya san waɗanda suka kulla mai shi ne suka yaudare shi ka gane saboda kadi ba na so ya tai nesa ya zauna ko a Abuja ko a Kaduna ko a Daura saboda ya gane mutanen da suka yaudare suka yi rijin ne saboda kamar yadda ya ce in aka fara abin nan to lokacin zai sanci ashe wani ina tare da shi ba ashe ashe ba mutum ne kwarai ba ne me yasa kai ne haka me yasa ka cuce ni ai an san cewa ko yanzu ana cewa ai janar buhari ba shi ne yake abin nan wasu suka yi abin nan ko to sai ya san in ya taimaka sa to ya zai ya san to wane ne suka yaudare shi
inda buhari zai zauna ko a ina zauna yanzu a duniya ta zama global village kana America ma kana gudanar da abin da yake faruwa a Najeriya
kana sani abin da yake
so zai zauna kuma da ikon Allah zai ci gaba da zama shugaba mai ba da shawara wanda za a dinga zuwa wurin sa ana taba ali a lokacin da yayin cancanta
amma kuma
ina ga maka duk ai ka san abci mai laifi ne zamani injiniya sun lokacin su yanzu lokacin ne mu ke gudanar da abubuwa so ina ga maka abu a yanzu a tarihi ne yake ga maka yawa sannan insulation ko kuma ban san me ne insulation da sabai insulation da ake da shi na cewa zato da ake yi akan cewa akwai wasu matsaloli tsakanin gwamnati za ta fita da gwamnati za ta shiga ba gaskiya ba ne tun da aka samu tashi tsakanin gwamnatin Jonathan da gwamnatin Buhari ma aka samu kuma cikin lafiya aka ba wa Jonathan mutuncin da ya kamata a ba shi na tsohon shugaban kasa a dai a takaice so wannan abin nan tashi za a samu za a yi shi lafiya kuma wannan zaman lafiya zamantakewar lafiya da ake yi sai ma an samu fiye da haka ba zauna
kallo da sauraronmu a wannan shiri na tsaka mai wuya a nan muka kawo ƙarshen shi wannan shiri ni naku Nasiru Adamu Alika yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah
to sannun ku da aiki jama'a to jama'a duka nan muka zo ƙarshen wannan muhara da muka yi kwanaki muna ji Nasiru Adamu Alika yana jagoranta dai da Abuba Galadima na jam'iyyar NPP da Yunusa Tanko na jam'iyyar Labour Party da Salihu Mustapha na jam'iyyar APC da kuma Dodo Oroji na jam'iyyar PDP idan Allah ya kai mu rana wata yau za mu dira a Kano ne mu duba roshin da Abba Gida-gida yake ta yi da kuma abin da Kanawa suke cewa kan wannan
abubuwan da suke yi gaba ɗaya sai ya nuna wa Kanawa cewa babu wani bincike da suka yi kawai suna so ne su zo su rusa abin da kawai ganduje
fa ma ai ya ce Rabi Musa kon kusa ma ya sara
shi daga gurin da yake fada din yayi ya je ya gani yanzu ba gano ba ta nan danuwar ba ta nan ai magana miki shine ka zo kan ganuwa ka ce wannan kan
ban ka gani cewa a gurin mai gidan sa Rabi kon kusa
fashi ba ai ba gurin zai kuya ba shi daga gaba gurin zai kuya ba
ya gurin ya fa ba ta rasa
ba daga inda wannan ba ku san daga inda zai shi ba
bakai lakari da mutane mutuncin su da kasuwancin su da iyalin su da komai ba a'a kawai bindata ka zo kawai shikenan ko ka zo ka saka tafila kamar ka dai abubuwan da ta iya yiwa idan an yi asara ta wannan fiye da biliyan 100 din da ake magana ta yi ta iya yiwa ko kunkusu ganduje bai yi asara 100,000 ba a ciki
a nan za mu tsaya sai mun dawo muku rana wacce da wannan magana ta kanan dabu yanzu kan a madadin shi Nasiru Adamu Alika da bakin nasa ni ne Aliyu Mustapha Sokoto ke muku bankwana daga Washington DC ku huta lafiya
to madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice Amurka za ta ba da ƙarin tallafin soja har na dala miliyan 500 ga Ukraine kamar yadda wasu jami'an Amurka su uku suka faɗa wa muryar Amurka ana sa ran agajin zai kunshi ƙarin motoci masu silke na striker guda 55 da kuma motocin Bradley a wani jawabi da ya yi wa al'ummar Rasha shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda suka kitsa boran mayakan Wagner inda ya kira su masu cin amanar ƙasa
to duka da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da zai zo karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wanda zai yi daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana inda za ku ji ci gaban tattaunawa da Professor Muhammad Bello Bada na Jami'ar Danfodio a Sokoto akan salon mulkin Tinubu yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ba da umarni da injiniyanmu na wannan safiyar Mr. J. Cummings Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri wassalam.